Manunia. Zaman zilliman zumbuda kudin da ya zabarin zambarma a cikin kasafin kudin shekarar baɗi ya sa wasu ƴan majalisa sun fara korafi.
A 2020 COVID ya shigo, an rurrufe ko'ina, kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa trillion 4.8.
Shi ma wani ɗan majalisa da tijan tare na jan da aka tattake guri da shi ya ce yadda kasafin kudin ayyukan a zo a gani ya rame ne ma ya fi mai zafi.
An maida kasafin kudin na ayyuka trillion ɗaya kawai, abinda ake sa wurin trillion 10 sha wani abu da sauransu, kana akwai ayyukan da ba a gama ba.
Shi kuwa wani ɗan majalisar da jan tare na jiran cewa duk da ke dai cin bashi ba daɗi, amma idan ya zama dole sai a ciyo tun da babu wani laifi.
A ta ra'ayina cin bashi na san akwai hatsari, amma kuma idan babu hanyar fita dole a ci bashi.
Game da maganar matsananciyar matsalambar da ake samu a maganar tsarkake tsamin tsaro, kuwa wani shugaban kungiya ne ya ce har yanzu fa ƴan arewa suna cikin zafi.
Ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance ba tare da fargaba ba, duk inda ka sa gaba kana jin tsoron iyalinka, suna addu'a Allah dawo da kai lafiya.
Da yake kuma an fanfara fanfarar fara yakin neman zaɓe, wani shugaban kungiya ne ya ce ya kamata a ja kunnen masu jefa bangaranci da addini kada su jefa ƙasar nan cikin mugun rafi.
Batun wani ya zo ya ce sai tsirarin kabila ko addini su zai ziga ya amfani da su don biyan bukatarsa ba ta taso ba, kuma duk wanda ya dauki wannan line ba zai kai labari ba.
Wannan fa so mun taumuka tabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku da zafi-zafi. Shiri na 87 cikin jerin shirin manuniyan da ke jera kalaman ta tsarin yi wa kowanne wakafi. Mai yiwuwa rashin ganin wakafin kuma a cikin jerin kuɗin da ake laftawa a bangaren kuɗin ayyukan yau da kullun ne ya jawo hankalin majalisar jan tare na jan da ce a gaskiyar magana akwai sake game da maganar kasafi. Sanata Ali Induman jihar Bare Bare Barno shi ya fara daga karan da wasu ƴan Najeriya suka fara yi mai tafi.
Bayanin da nayi akan karuwan kudaden da ake kashewa na yau da kullum, wanda ake kira recurrent expenditure, maimakon abun ko ya tsaya inda yake ko kuma ya ragu sai karuwa yake, to shine nace su duba fa daga 2018 lokacin ne gwamnati ta ce kara dauka ma'aikata, to kuma wannan kudin akan ma'aikata ake kashewa. Ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba, ba a ƙari yawan su aka yi ba, amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake, kuma ba wai ƙaruwa kaɗan ba ne. Daga 2018 alal misali, kuɗin da ake kashewa a recurrent da ake cewa trillion 3.5, amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa trillion 4.7. A lokacin kuma fa ba a ɗauka ma'aikata. To sa'annan a 2020 da aka zo COVID ya shigo, an rurrufe ko'ina, kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa trillion 4.8. To kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abun da kenan ni ya tayar mun hankali, an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe trillion 8.2. To abun tayar da hankali har yanzu capital ɗin da suka zo da shi yanzu,
wato manyan ayyuka,
manyan ayyuka duka kuɗin a niyyar da na gani 4.9 ne.
Shi kuwa sanata Ahmad Babba Kaitan jihar Katsinawa cewa irin muguwar ramar da ya ga kasafin kuɗin manyan ayyukan da ƴan Najeriya za su more yayi ne yasa yake jin ya kamata dai abu kwakwafi.
Ni ra'ayina a wannan kasafin shine bai yi daidai da matsalolin da Najeriya suke ciki ba, kuma ba a yi la'akari da abubuwa da yawa ba. Dalili na cewa haka shine akwai manya-manyan ayyuka da gwamnati nan ta fara da wanda ta iske, wanda suna da alaka da rayuwar al'umma kai tsaye. An maida kasafin kuɗin na ayyuka trillion ɗaya kawai, abinda ake sa wurin trillion 10 sha wani abu da sauransu, kana akwai ayyukan da ba a gama ba.
To yanzu wani mataki za ku ɗauka na gyara?
To wannan gwamnatin kin san bankwana take yi, ana samun gyara ne idan gwamnati ta miƙe ta take ƙawa ta ce sai an yi gyara. Daga inda gwamnati ta zo mutane suka ciza suka ga jini to duk wani abin da kike tsammani ana yi baya ana ma iya yin abin da yake shi kusan abin da ya faru da wannan gwamnatin kenan
game da maganar cimurin curin bashin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sai an ciwo da a cike gibin kasafin kudin da ke tafi kuwa sanata Emmanuel Buhari ne ya ce idan ta zama dole a ciwo bashin to ai shikenan kawai sai a ciwo tunda ba wani laifi
akwai fargaba irin ta ya zabe a financing deficit na wannan budget amma kuma akwai shawarwari daban-daban shin zabe a sai da national infrastructure yanda aka fada ko kuma za a kara wato hanyoyin kudi generating revenue daga ciki wannan option da duk ana kasafin wannan muna kyautata zaton Allah yadda za mu fidda tsarin da zai fidda mu cikin wannan rigima
amma dai dole sai an ci bashin da yake nan
a tarayina cin bashi na san akwai hatsari amma kuma idan babu hanyar fita dole ya ci bashi
wani zai ce to wa'adinku na majalisa ma ya kusa karewa kuma ga ku kone masu sa ido a yadda gwamnati ke gudanar da ayyuka wani irin shawara zaka bayar kenan
karewa wannan majalisan sai in mun shiga watan biyar a take ya ce watanni bakwai a cikin watanni bakwai ana yaya ba da dewa idan ainiya zai kawo canje-canje dewa
da lamu dai har yanzu maganar matsananciyar matsalar tsaron da aka dinga fama da ita ta bar yan Najeriya da dama cikin korafi domin kuwa shugaban hadakar gamayyar wasu kungiyoyin arewacin Najeriya Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya ce har yanzu fa akwai zaman zulumi a sassan Najeriya da yace wannan kuma shine yake matakar yi mai zafi
zan ce la haula wala quwwata illa billah kuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun idan ka dubi bangaren tattalin arziki kai da kowa da zai ji wannan ya san mun koma baya wato muna abin nan da ake kira ci gaban mai hakari ji a kasa muke ta yi har gobe tattalin arzikin mu ya lalace saboda matsalar tsaron da muke fuskanta Boko Haram masu yan bindiga din nan masu garkuwa da mutane ya hana noma ya hana kiwo ya hana kasuwanci ya hana karatu ya hana ma zumunci gaba daya so in ka dunkule abun gaba daya arewa tana cikin halin haƙulai idan ka dubi abun a siyasance din siyasa mu ba su da kishi ba su damu da talaka ba kawunan su suka samu damu da shi
akwai masu ganin ai ko a haka dai an dai ci gaba saboda irin tattalin arzikin da walwalar yan kasa
ina walwalar take wanda ba za ka iya fita daga gidanka ka tafi inda kake so hankalinka a kwance zuciyanka a nitse ba tare da fargaba ba duk inda ka sa gaba a kowane bangaren Najeriya kana jin tsoron Allah ya sa idan ka je ka dawo lafiya iyalinka suna addu'a Allah dawo da kai lafiya
da lamu dai su kore sukar juna irin ta siyasa a dandalin dire siyasa ta sa wasu sun fara ganin akwai abubuwan da suke yi da wani mummunan nufi domin kuwa shugaban wata kungiyar da ke wayar da kan al'umma a jihar Kanawa Comrade Abdulrazak Alkali ya ce akwai yiwuwar masu yakin neman zaben nan za su fara saka sakar siyasar da za su yi wa juna kazafi
akwai abubuwan da na hanga wanda har yanzu ba a fara magana akan su ba kuma su ne masu kafa hadari kamar yadda shugabannin addini suke zakewa kan cewa wannan addini su zabi wannan addini an raina su wanda a lokuta da yawa ga dan siyasa ma sai kaga kawai yaji ya hau kan wannan tsinin wanda za su kara kawo rabewar kan kasa da
wannan mataki ne kamata watakila dauka kuma wai zai dauka take
su yan siyasa duk abin nan dan su ake yan siyasa ya kamata su fara cewa da magoya bayan su duk da dai kaman da wuya in ana yin abu ba daidai ba kace ni ban yarda da wannan tsarin ba
amma a matsayin ku kuma wadanda ake ganin cewa kuna taka rawa in wace rawa ku za ku taka
rawar da mu za mu taka ita ce kodi yaushe kuma ita muke taka shine muna bukatar yan Najeriya su gane cewa Najeriya tsarin demokradiyyar mu akwai abin da muka cewa political pluralism wato tsarin siyasa ne da yake tafiya da mutane mabambanta a aqida mabambanta a addini mabambanta a yare saboda haka batun wani yazo ya ce zai ware sai tsirarin kabila ko addini su zai zuga ya amfani da su don biyan bukatu sabata taso ba kuma duk wanda ya dauki wannan layin ba zai kai labari ba
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kina a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin su fa suna ƙara karewan da koda za a kira su da mukamin su sai an makala musu kalmar tsaffi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 227 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kudin da suke ganin sun yi dafifi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarinja Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji su ta kowane shafi ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
Thank you.